Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare na yau Alhamis 27 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na wannan lokacin. A cikin shirin namu za ku ji tattaunawa da wakiliyanmu ta Kano Baraka Bashir Taida Aminu Muhammad Mahi, mamba ne na kungiyar karaji da kare haƙƙin bil'adama wanda ake kira Youth Global Vision for Africa, akan hana yara barace-barace da gwamnatin jihar Kano ta yi. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku da kuma irin matakan da wasu gwamnatocin jihar, wato jihohin Arewa, suke ɗauka na ganin cewa an hana yara bara. Lambar mu kaman kullum ita ce 2022-2655. Haka kuma muna tafe da labaran wasanni daga Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Alhamis, shugaban hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, yayi gargadin cewa barkewar cutar coronavirus a wajen kasar China yanzu ta zama babbar barazana ga duniya. Duk da raguwar adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar a China a kwana na biyu a jere, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai a takaitaccen jawabi da yake yi kullum a Geneva cewa wannan shine yake faruwa a sauran duniya da yanzu ya zamar mana babban abin damuwa. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya ya ce al'ummar duniya na wani mataki na yanke hukunci, amma idan suka tashi tsaye cikin sauri za a iya shawo kan kwayar cutar, za a iya kare mutane daga kamuwa da rashin lafiya da kuma ceto rayukan mutane. Jami'an kiwon lafiya a faɗin duniya na maida hankali wajen nazarin matakan da za a ɗauka don daƙile yaduwar cutar coronavirus da ta kama akalla mutane 82,000 a sama da ƙasashe 40 tun bayan lokacin da cutar ta ɓulla a China a ƙarshen watan Disamban bara. Amurka da Koriya ta Kudu sun dakatar da rawar dajin haɗin gwiwa na sojojinsu da suke yi. Kana Amurka ta fitar da wata sabuwar sanarwa inda take bawa 'yan ƙasar shawara da su gujewa zuwa Koriya ta Kudu, ƙasar da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar bayan China ya zuwa yanzu. Amurka ta fitar da wani gargaɗi yau Alhamis na yiwuwar kai harin ta'addanci a wani otal a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Nairobi ya ce da tayu kungiyoyin 'yan ta'adda suna shirin kai hari a wasu manyan otal a babban birnin kasar. Sai dai ofishin jakadancin bai bayyana sunan otal ɗin ba, amma ya ce ya yi imani otal ɗin sananne ne ga masu yawon buɗe ido da kuma 'yan kasuwa matafiya. Ofishin jakadancin ya buƙaci masu kai ziyara otal ɗin da ke yankin da su kasance sun san waɗanda suke kusa da su, su kuma shirya ficewa cikin gaggawa da kuma saka ido a kan rahotannin kafafen yaɗa labaran yankin. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab da take da nasaba da ƙungiyar Al-Qa'ida ta sha kai jerin hare-hare a Kenya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Alhamis aka tura jami'an tsaro a wasu sassan babban birnin ƙasar India, inda aka shafa kwana da kwanaki ana arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai, arangamar da ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 32 da kuma jikkata mutane sama da 200. Jami'an sun yi ta sintiri a kan titunan arewa maso gabashin New Delhi don hana ɓarkewar wani sabon tashin hankali, bayan da Prime Minister Narendra Modi ya yi kira a kan jama'a su kwantar da hankalinsu. Shugabannin 'yan adawa sun cicciki gwamnatin akan ƙin taɓuka abin a zo a gani don magance tashin hankalin. Kuma a yau Alhamis, babbar jam'iyyar adawa a ƙasar ta buƙaci ministan cikin gida na India Amit Shah ya yi murabus suna zarginsa da gaza yin aikinsa yadda ya kamata. Tashin hankalin dai ya ɓarke ne bayan da wasu musulmai masu zanga-zanga suka mamaye wani titi a wata unguwa a birnin New Delhi a ranar Asabar don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu a kan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da za ta ba baƙi daga ƙasashe makwabtan India uku da suka haɗa da Afghanistan da Pakistan da kuma Bangladesh damar zama 'yan ƙasar cikin sauri amma banda musulmai. Wani ɗan bindiga a birnin Milwaukee a jihar Wisconsin da ke nan Amurka ya kashe mutane 5 kafin ya kashe kansa a jiya Laraba a wani kamfanin sarrafa barasa da ake kira Molson Coors. 'Yan sanda sun ce ɗan bindigar namiji ne ɗan shekaru 51 da haihuwa, amma ba su bayyana sunansa ba da kuma sunayen mutanen da ya kashe har sai an sanar da iyalansu. Ajiyar Laraba, shugaba Donald Trump ya soma jawabin buɗe wani taron manema labarai a fadar White House game da cutar coronavirus da ya bayyana harbin a matsayin mummunan al'amari, ya kuma jajantawa al'ummar Wisconsin da kuma iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Ya zuwa yanzu dai 'yan sanda ba su ba da wani cikakken bayani akan harin ba, ko dalilin da ya sa ɗan bindigar ya kai harin.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawadalla, biyo bayan sanarwar da gwamnatin jihar Kano ta yi akan hana yara barace-barace a cikin jihar, da ma irin wannan matakai da wasu gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya suke dauka, masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan matakan. Dalilin haka ne kuma wakiliyarmu ta Kano, Baraka Bashiru, ta tattauna da Aminu Muhammad Mahi, mamba na kungiyar karaji kuma da kare haƙƙin bil'adama da ake kira Youth Global Vision for Africa, wanda ya mata fashin baki akan matakin da gwamnatin Kano take ɗauka.
Wannan ƙuduri abu ne mai kyau, illa kawai mu muna ganin ya kamata a ce gwamnati kafin ta saftar da irin wayannan policies din yana da kyau, ya fi dacewa a ce ta zauna da aramomi ko kuma wasu daga cikin iyaye, an san yanda za a iya, gwamnati tana da damar da ta iya ganin su, ta neme su, ta zauna da su, ta ji illolin su. Abu ne da gaskiyar magana ba shi da kyau al'umma, domin banda a Northern Nigeria ko kuma in ce a duk duniya babu wata ƙasa da abin yake da irin wannan rampant haka ko ina zaki ga akwai tsare-tsare da gwamnatoci suke yi da kuma al'umma suke wa kawunan su, amma anan mu babu wani tsari irin wannan, da haka ko da yaushe zaki ga kawai iyaye za su haifi yaya ba sa kula da tarbiya, shi yasa ake yawan samun irin wayannan matsaloli barkatai kala-kala.
Kenan abin da gwamnati ta yi abu ne da bai dace ba ko an yi gaggawa?
Abu ne da ya dace, amma kuma yana da kyau a ce gwamnati ta ringa daukan matakai. Akwai maslahohi da ta ringa dubawa, idan ta hana ta yi banin din bara a kowanne irin yanayi, to wannan abu ta tanada kuma da za ta yi wa'innan masu bara.
To ai dan haka aka ƙara adadin malamai da dama wanda za su dinga koya waɗannan yara. Gwamnati ta ce idan ta hana barin kuma ta ƙara malamai domin yaran su koma makaranta.
Yana da kyau gwamnati ta ɗau adadin yara a ko'ina, ta san mutanen da suke bara. Yana da kyau kuma za ta iya, yana ciki. Yana da kyau gwamnati ta san a cikin baran nan mai habara ita kanta barar a wannan yanayi ake yin ta, sannan mai ake roka, abinci ne ko kuɗi. Yana da kyau gwamnati a ce ta yi setting din wasu ko committees ko kuma wani irin zaure wanda ta ringa tattauna da aramomi, ta ringa jin matsaloli, sannan su kansu iyaye lalle a samu wani yanayi da zai canja musu rayuwa, domin ana bukata. Misali a Najeriya muna da kungiyoyi ko kuma in ce muna da hukumomi irin su National Orientation Agency, muna da wasu kungiyoyi na wayar da kan mutane, ga kuma media organizations yanzu ko ina yi yawa. So akwai hanyoyin da za a bi a wayar da kan iyaye da su kansu almajirai don a gyara abin,
ba ma goyon ba a wayar da kan mutane da iyaye almajiran ba din da dadewa.
Gaskiyar magana, ko da an yi abin bai kai yanayin da ke makin sani, in an yi abin bai kai ko ina ba, ya kamata ya shiga kowanne gurbi da sako.
Kenan kana tunanin laifin akan yara ta yi akan gwamnati? Su iyayen waɗannan almajirai da suke turo su ba su da laifi?
Kowa yana da laifi, amma laifin gwamnati ya fi yawa. Kowa yana da laifi.
Su kuma iyayen da suke yaran nasu su ba su da laifi?
Su suna da laifi, amma laifin gwamnati ya fi yawa. Domin yanzu kin hana su barin da ta yi, ba ta tanadar musu wani abu ba, to kuma sai wani abin ya balle, sai ki ji wani damuwar a wani bangare guda.
To da ba ta tanadar musu wani abu ba, su waɗanda iyayen da suke turo yaransu sukan haɗo su da wasu abubuwa ne, sanin kowa ne haka ake turo yara.
Galibi ni na yi maganganu da almajirai, mun taɓa ƙoƙarin yi musu ƙungiya mai sasa a cikin wani inuwa guda daya irin kungiya musamman a fanni na siyasa haka a fage na siyasa tunda su mu al'umma ne mutane ne irin mu to mun taba yin kokari muka fara zama da su mu tattauna wasu daga cikin su sukan ce ana hado su da abinci wasu a yanda suka fada
amma ku kun yadda cewa ana hado su da abinci
to ai abu ne da
idan an hado su yana kai su har su gama karatun nasu ko abinci a lokaci
kai ma kin san baya ai kamar abin nan ne
sai kuna bincike akan wannan dan haka nake
baya isa ba zai kai su su gama karatu tare da shi ba dan haka abinda gwamnatin jihar Kano ta yi muna tare da ita akai amma dai muna son ta sassauta doka har sai ta tanadi wani yanayi da zai kawo canji a cikin al'umma mu muna da abubuwa da muke ganin da a ce gwamnati tana bibiyan al'umma za ta samu shawarwari za ta samu wasu bayanai yanda za a hada gaba daya hada almajiran da su da kansu da su almajiran za a hada kai ai control din abu
Baraka Bashir kenan a tattaunawarta da Aminu Muhammad Mahi na kungiyar Youth Global Vision for Africa mai rajin kare haƙƙin bil'adama. Masu sauraro akan wannan batu ne kuma za mu saku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku game da yadda kuke kallon matakan da wasu gwamnatocin arewacin Najeriya suke ɗauka na hada yara barace-barace. Kamar kullum lambar mu ita ce 2025655. Kada manta sai a ƙara alamar tarawa a ƙara ɗaya kafin a jero lambobin amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kiran farko daga jihar Niger wani ne a Niger
ban ne daga Niger
to duniya na sararin ka bismillah
to ina maku fatan alheri
muna sauraron ka ra'ayinka zaka bayar akan matakan da ake dauka ko kuma gwamnatoci ke dauka na ganin an hana yara barace-barace akan hanya
to alhamdulillah gaskiya wannan mataki yayi daidai
muna sauraron ka
kuna ji na
eh muna sauraron ka
to wato yawancin wani bi almajirai suna sai a wasu suna fata akan wasu kuma kaga suna hadari akan hanyoyi na motoci
to mun gode kwarai da gaske bari mu dinguje jihar Borno wani ne a Borno
yawa nake ba
eh sunanka da farko malam
sunana Muhammadu Adamu daga Maiduguri
to malam Muhammadu Adamu bismillah
kuwa nace wato ina son yi wa shugaban kasar mu addu'a tsohon shugaba Allah masa gafara Allah ubangiji ya sa jinin da yake zai masa kafara shugaban kasar Babangida
to muna da mun gode muna da kira kuma daga jihar Kogi wane ne a Kogi
a magana da Malam Suleiman daga Kogi daga Loko da Kogi State
to Malam Suleiman bismillah
yawwa watan wannan bayani da kuke na na watan kula da yara da sauransu watan bayani ne ya dace kuma ni ana shawarwari sai ina ba da goyon baya game da wannan al'amari sosai
to mun gode kurai da gaske bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna
to kuma sai barka da lasariya
yawa Murtala
to madalla sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kano tarayyar Najeriya
to bismillah duniya na sa ranka Murtala
to kaga baba mu ba mu zata da hukunci sai mun yi nazari akan abu ba mu cewa eh ko a amma ni shawaran da nake ba da lalle kan bara ba abu bane mai kyau amma wannan mataki suka dauka tunda ƴaƴan su ne yadda ake ture yara masu gida su je primary da secondary habbodin su ga wanta dauna yun su su me zai hana kokarin da gullog yayi a wancan lokacin da nama December suka gina da a makarantan ba su bara akwai makarantan boko da na allo me yasa zai hana su ai musu wannan saboda in dai aka ne gwamnatocin fa ba abin da suke wannan fa kowa dai ganshi yana lissafa daloli yana shakewa kawai ya kamata a ciro wannan kudade na gwamnonin nan su musu aiki tukun sannan su hana su bara ba ina goyon bayan bara bane amma talauci ne shine mu shine hasumul abaizin kowa na sakin yaran shi zai bara ya samu mafita dole ta din ciyar ayu
to mun gode kwarai da gaske Murtala bari mu je jihar Bauchi wane ne a Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi
to Malam Ayuba duniya na sarin ka
to alhamdulillah baba ni dai ra'ayina ni ma ina goyon bayan a hana bara amma dai gwamnati ta yi iya kokari ta taimaka ma wannan almajirai da abinci sannan kuma duk iyayen yara da za su kawo su wannan almajiran tadin sai iya kokari su hado su da abincin da za a ba su amma lallai yin bara ni ma ina goyon bayan a hana daga karshe ina muku fatan alkhairi akwai wani mai sauraron ku Abdulrahman Aliyu mai salati kafin madaki kuma yana muku fatan alkhairi
to mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar Neja
assalamu alaikum
amma alaikum assalamu wa rahmatullah
ina magana da Ibrahim yankin Fula a garin Neja a Kunna
to Malam Ibrahim bismillah
to mun gaskiya abin da zai mu faɗa sai dai mai addu'a duk wani mai musulunci zagon ƙasa a doron duniyar nan Allah kariya mu da shi kawai shi muke fata
to ina zancen wannan ya shafi maudu'in mu zancen
to ai ga na'am
ya aka yi wannan maganan da kake yawa to yi bayani sosai mu ji ka
yawa bayani kenan duk da wani mai musulunci zagon ƙasa a doron duniyar nan ba ma iya mu nan Najeriya ba Allah kariya mu da shi don saboda a gwamnati da ainihin masu hali a cikin gari da kuma iyayen yara to al'amarin yana takaita ne game da ainihin kawai rayuwarsu ba ainihin addinin musulunci da ainihin al'ummar da suke wakilta ba ya ra'ayina kenan
to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Yobe wane ne a Yobe
sunana Alhaji Umar mai kaji Yobe State zakuko madana fitar su
to bismillah Alhaji Umar
mai ra'ayina akan sha'anin almajirai ba koran su ne ba cewa za a hana bara ba bara ɗin in aka hana ya kamata gwamnati ta mu yi tare da akan sha'anin bara karatun a tsara shi yadda za a taimaka wa malaman addinin musulunci ya su koyar da almajirai su haɗa shi da boko to wannan shi ne abin da shi ne ra'ayina ni a shawararka amma bai kamata a ce an hana bara ba wani tan din da aka yi musu ba
to mun gode kwarai da gaske bari mu je Kaduna mu sake komawa Kaduna wane ne a Kaduna
to sunana Ibrahim Alaram Marigacikun
bismillah muna sarrinka
wannan yunkuri da gwamnatin Kano ta yi zan iya cewa ya kamata a ce ta ƙara duba domin a ce tashi ɗaya lokaci ɗaya an hana bara babu wani tanaji da ake musu bacin su ma 'yan ƙasa ne suna da 'yanci da kuma abubuwan da ya kamata a ce duk sun yi ba su yi ba to wannan gaskiya bai dace ba ya kamata dai a ƙara duba idan aka ga hanawan ne ya fi cancanta sai a hana, idan kuma ba hanawan ba ne to sai a abin nan, amma gaskiya an ɗauki mataki da wuri.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu sake komawa Yobe. Wane ne a jihar Yobe?
Tasiu daga Gashuwa, Tasiu Tela.
To Malam Tasiu, bismillah.
To akan me yake magana ne saboda ba radio a kusa da ni?
Muna neman ra'ayin masu saurare ne akan batun hana almajirai, wato ko kuma hana bara, musamman ma yara da suke bai shiga har abin nan sana'ar bara, kan shi ne muke.
To ni abin da na gani a kan wannan shi ne, abu gwamnati abin da ya kamata ta yi. Kana ji na ko?
Muna saurin ka.
Gwamnati abin da ya kamata ta yi a kan wannan abu, a samu abin malamai wanda.
To ina jin mun rashi Malam Tasi'u, bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Baba barka da yammaci.
Yawwa, Alai Musa.
Yawwa, to alhamdulillah, ni abinda nake so al'umma mu tsaya mu kalli wannan al'amari, babba mu kalle shi da wata hanya mafita mai kyau. Idan muka ɗauka almajiranci daban, aikin bara daban, yanzu idan kana kasuwanni za ka ga waɗanda suke ba almajiran ba ne su suke yawo da gararan ba ƙananan yara. Yanzu ka kasuwar kawo baba, wallahi zan duna maka yara sama da guda 100 wanda suke wallahi ba almajirai ba ne, ba su da alaƙa da makarantar allo. Kuma na biyun su iyayen yaran nan za su ɗauki yaro a kai shi guri wani fiya shekara 2 bai je ya duba yaran shi ba, bai taimaka wa malamin nan da wani abu ba. To ya kamata mu fa mu tsaya mu lura da wannan abu. Waɗannan yara dai ƙananan yara, ƴaƴanmu ne, kuma gararan banan da suke a titi, mu kanmu a ƙaramin abin takaici ba ne gobara zuwa gaba. Kudancin Najeriya wallahi dan haka suka za su yaƙe mu, suka fi mu duk abin da ka sani. Dan haka me ya haƙuri wannan magana bara ɗin a ture ta a gefe, ka ɗauko yaranka ka kai shi makarantar Islamiyya ya zauna ya karatu gabanka. Ina ganin shi ne mu fita a gare mu.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Katsina. Wane ne a Katsina?
Alhaji Kasumun Aliyu.
To Alhaji Kasumun, bismillah.
To shi dai musulunci ya shari'a ce ta Allah da annabinsa. Annabi ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'yatihi, kowane abin kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi abin da aka ba shi kiwo. ƴaƴa ba a ce a sake su a yi garar ba a bara ba, kai da Allah ba ya kai za ka kantar da su ka shirya su ka abin ga ba ka turo su cikin birni ba suna bara zume mutane kakawa. Kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nari wa qudu hannaka wal hijara, ka gani ga Qur'ani ga hadisi ba a ce a saki yara su ce su bara ba ko su karatu kamar yadda kuke sa ayyanku boko. To haka addinin musulunci yake, ku kantar da ayyanku ku ci da su ku tsare mutuncin su ba ku bar su cigaran ba ba.
To mun gode kwarai da gaske. Da wannan kira kuma muka zo ƙarshen kiran, mun gode muku duka. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Don fara da batun taka leda ne. Zamu kawo muku yadda takaya a makon kwallon kafa na 21 na rukunin Premier a Najeriya. Domin sanin halin da ake ciki, na gayyato Malam Abu Ubaida domin ya yi mani bayanin yadda kulab-kulab din suka fafata.
Wasan da yawa kana na Najeriya Premier mako na 21, wato wasan ne wanda ya je hankali sosai matuƙa, musamman wasan kungiyar kwallon kafa ta Lobi Stars da Plateau United, inda Plateau ta je har Lobi suka rikita can jarar su ba tare da an samu nasara a kanta ba. Kuma ka sa su fita ne a kusan kankan, wato ba Plateau tana matsayi na ɗaya, yayin da ta kuma Lobi take matsayi na biyu. Sanan sakamakon wasannin kuma ya nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta Rivers United ta
wacce ya faru wato akwai ni shahararren nan kwallon Najeriya mai suna Kabiru Valeria. Mun samu labarin yarsu.
Wallahi Kabiru Valeria Allah ya masa da su kuwa wato a ranar Talata. Yarsu mai shekara 57 kafin rasuwar nasa ya kasance mai kula da sadarwa. Ya kungiyar kwallon kafa ta Kano Bullets wato team manager kenan. Kuma ya tafi kasancewa ɗaya daga cikin jagororin kociyoyi da ya taimakawa Emmanuel Amunike a shekara ta 2015 na lashe gasar cin kofin duniya na matasan kasar shekaru 17 wanda aka fafata a kasar Chile. Kuma an bayyana shi a matsayin mutum mai jajircewa da kuma taimako musamman ga matasa da kuma aiki tukuru da kuma yin aiki bisa tsoron Allah. Kuma a nan muna mika sakon ta'aziyarmu ga hukumar kwallon kafa ta Najeriya da kuma hukumar kwallon kafa ta Kano Players bisa wannan rashi da aka yi.
Wani batu kuma shine na rashin tarbiyya a harkar wasan kwallon kafa a Najeriya wanda har yanzu yana ci gaba da daukan hankalin jama'a, inda magoya bayan club kan nuna halin rashin da'a wanda koda kwanan nan magoya bayan club din kwallon kafa na Kano Pilas da kuma Katsina United sai da suka ba hamata iska. Kan haka ne na zanta da wani marubucin harkokin wasanni Malam Umar Saidu ya shaida mini yadda matsalar take.
To babban abin da ke jawo shine rashin sanin dokokin wasannin. Su masu gudanar da harkan kwallon kafa din nan kowane shekara sukan zauna su yi bita akan dokokin gabatar da wannan kwallon kafan wanda za su yi wasu canje-canje wanda yawanci magoya baya da wanda suke tafiyar da club-club ba su sanin.
To ba ganin su masu club-club din ya kamata su dinga wayar da kai da ilmantar da su magoya bayan su.
Kwarai suna da haƙƙi da za su tara magoya bayan su, wasu suna yi wasu kuma ba sa yi. To matsalar shine baka da tabbaci in an kira misali magoya ba su zo a fahimtar da su za su zo, sai dai kawai an zo fili su shiga su gani su ga kuma alƙalin wasan ya yi wani abu su ce bai daidai ba.
Abdulwahab Muhammad Bara, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ku agogon muna cewa karfe 3 ne da minti 57 ga kuma takaitattun labaran duniya.
A yau Alhamis, shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO yayi gargadin cewa barkewar cutar coronavirus a wajen kasar China yanzu ta zama babbar barazana ga duniya. Duk da raguwar adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar a China a kwana na biyu a jere, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai a takaitaccen jawabin da yake yi kullum a Geneva cewa wannan shi ne yake faruwa a sauran duniya da yanzu ya zama mana babban abin damuwa. Amurka ta fitar da wani gargaɗi yau Alhamis na yiwuwar kai harin ta'addanci a wani otal a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Nairobi ya ce ta yi kungiyoyin 'yan ta'addan su shirya kai hari a wasu manyan otal a babban birnin kasar. A yau Alhamis aka tura jami'an tsaro a wasu sassan babban birnin kasar India, inda aka shafa kwana da kwanaki ana arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai, arangamar da ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 32 da kuma jikkata mutane sama da 200. Wani ɗan bindiga a birnin Milwaukee a jihar Wisconsin da ke nan Amurka ya kashe mutane 5, ya kashe kansa a jiya Laraba a wani kamfanin sarrafa barasa da ake kira Molson Coors.
Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. To sai kuma can gobe kenan, idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu za su shigo muna da sabon shirye-shirye na sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Muhammad Hafiz Babanne wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Malama Julie Gresham don kuma injiniyanmu na wannan dare wato Mr. Kyle. Baba Yakub makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.